Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraron abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 24 ga watan Mayu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa kwararru a fannin harkokin tattalin arziki da siyasa da ma kungiyoyi masu zaman kansu sun bayyana hanyoyin da ya kamata Najeriya ta bi don samun ci gaban tattalin arzikin da ya dace. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Kimanin kasashe 20 ne ke aikiwa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine, inji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala taro karo na biyu na kungiyar tabbatar da tsaron Ukraine. Austin ya shaida manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin cewa kasashe da dama na bayar da gudunmawar sasai da ake bukata da na'urorin tsaron bakin teku da tankokin yaki da sauran motocin silke. Denmark ta ce za ta baiwa sojojin Ukraine na'urorin harba makamai na Harpoon da makamai masu linzami, yayin da jamhuriyar Czech ta ba da gudunmawar jiragen sama masu saukar ungulu da tankunan yaki da na roka. Taron na jiya Litinin ya haɗa da ƙasashe 47 da suka halarci taron ta yanar gizo, a cewar shugaban hafsan hafsocin sojojin kasar Janar McMillie, babban hafsan sojojin Amurka. Australia da Colombia da Ireland na cikin sabbin mahalarta taron. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana a yau Talata da shugabannin kungiyar da aka fi sani da Quad, wadda ba a tantance ta ba, wadda ta kunshi kasashen Amurka da Japan da India da kuma Australia. Ana kallon kungiyar a matsayin wani yunkuri na daƙile kasar China. Taron da aka yi a birnin Tokyo shine karo na biyu da shugabannin suka gana fuska da fuska a cikin ƙasa da shekara guda. Ana sa ran za su tattauna batutuwa da dama da suka haɗa da ƙara haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki a nahiyar Asiya da kuma mayar da martani kan yaƙin Rasha a Ukraine. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House Jack Sullivan ya ce tsaron abinci tsakanin ƙasa da ƙasa zai kasance wani batu da za a tattauna a kai, tare da shawarar da India ta yanke mako guda da ya gabata na hana fitar da alkama da India ke samarwa a kan matakin da Rasha ta hana fitar da alkama da Ukraine ta yi. Biden ya je Japan ne a wani bangare na ziyararsa ta farko zuwa Asiya a matsayin shugaban ƙasa, bayan ya ziyarci Koriya ta Kudu. Jiya Litinin, ƙasar wanda ta faɗi cewa ta buƙaci hukumar yankin da ta binciki hare-haren da sojojin ƙasar Jamhuriyar Demokaratiyyar Congo suka yi a yankunanta, kuma harin ya yi sanadin jikkatar mutane da dama tare da lalata dukiya, lamarin da ake zargin zai iya ƙara ruruta alaƙar tankiya da ke tsakanin ƙasashen biyu, waɗanda suka daɗe suna musayar zarge-zargen tallafawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ba iya samun hukumomin Congo don jin ta bakinsu ba. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar Rwanda ta fitar, ta ce ta buƙaci hukumar tabbatar da haɗin gwiwa ta Expanded Joint Verification Mechanism EGVM a takaice da ta binciki harin da aka kai a yankinta. Ƙungiyar ta EGVM ce ta ƙwararrun sojoji daga yankin da ke sa ido da kuma binciken abubuwan da suka faru na tsaro. Harin da aka kai a gundumar Musanze da ke arewacin ƙasar Rwanda ya raunata fararen hula da dama tare da lalata dukiyoyi, inji ma'aikatar. Tun a cikin watan Maris ɗin da ya gabata ne ake samun tashi-tashin hankula tun bayan da kungiyar 'yan tawayen Congo ta M23 ta kai hari kan wasu sansanin sojojin Congo guda biyu da ke kusa da kan iyakar Uganda da Rwanda, tare da ci gaba da tsallakawa garuruwan da ke kusa.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A kokarin gano matsalolin da ke hana tattalin arzikin Najeriya samun ci gaban da ya dace, kwararru a fannin tattalin arziki da siyasa da ma kungiyoyi masu zaman kansu sun bayyana hanyoyin da ya kamata kasar ta bi don samun ci gaba, musamman idan aka yi la'akari da babban zaben kasar na shekarar 2023 da ke tafe, inda za a zaɓi sabbin shugabanni da za su jagoranci harkokin mulki a kasar. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoton.
Wannan dai wani yunkuri ne na ganin an kawo sauyi cikin gaggawa ga harkokin tafiyar da tattalin arzikin Najeriya da ke tangantangal da kuma fargaban ci gaba da nutsar da tattalin arzikin kasar da ke jefa mafi yawan al'umma cikin mawuyacin hali. Masu ruwa da tsaki a fannin na tattalin arzikin kasar sun bayyana sassa guda 7 da suka ce dole ne a duba su idan ana son ci gaba ta fuskar tattalin arziki a kasar, waɗanda suka hada da samar da kayan aiki don inganta tsaro, sahihin shugabanci da ma tsarin kansa da dai sauransu. Dr. Usaini Abdu shine shugaban kungiyar bada taimakon gaggawa ta Care International, na ɗaya daga cikin waɗanda suka tattauna akan wannan matsalar.
Wato mun ɗauki siyasa ne a matsayin kasuwanci, inda shi ɗan siyasa zai zuba jari, wani lokacin ƙarfin jarin ka ƙarfin ribanka. Saboda haka annan matsalar take, idan ba mu samu wanda za su fito su rike ƙasar nan da gaskiya a yaƙi wato cin hanci da rashawa, a yi gwagwarmayan tabbatar da cewa ƙasar nan ta samu cigaba mai ɗorewa, matasa su samu aikin yi, manomanmu a samu tallafin da ya kamata don su yi aikin noman da za su samu riba, sannan kuma al'umma za su samu kuma wato kayan abinci da kayan noma masu nagarta.
Cibiyar kula da harkokin tattalin arziki na Najeriya da ta shirya wannan ganawa ta masu ruwa da tsaki a fannin ta buƙaci 'yan ƙasar da su mai da hankali kan tabbatar da ingancin tsari na siyasa, matakan zakulo shugabanni da hanyoyin sake fasalin tattalin arziki yayin da za a shiga wani sabon babi na shugabanci a shekarar 2023. Ko me ya kamata sabbin shugabannin da ke kwadayin karban mulki a shekarar 2023 su yi domin zaburar da tattalin arzikin kasar? Dr. Zayyanu Usman malami ne a Jami'ar Usman Dafodio da ke Sokoto.
Kalubale zan iya cewa kamar biyu ne. Na ɗaya ya dace a ce diyya da za a yi wannan masu zaben 'yan takara a cikin jam'iyyoyin party, wato waɗanda ake kira delegate, taimaka mana su zakulo mana da mutanen da suka jajirce waɗanda suke za su iya wannan aikin, a tabbatar da cewa waɗanda suka shahara waɗanda aka san da su kuma waɗanda za su iya abin da ya dace domin su farfaɗo da harkar tattalin arziki a wannan. Sannan a zaɓe na biyu na gaba ɗaya kenan, wanda 'yan ƙasa su kuma za su auna su ga duk wanda ya fi ba da muhimmanci a kan hanyar tsaro da tattalin arziki, waɗanda duk abubuwa ne suke tare haɗe suke ba yadda aka yi a raba su ɗaya. So duk wanda tsaro da rashin tsaro da irin harkar lafiya ta barbarewa arziki da irin ta barbarewa ilimi duk ya ta'allaka daga tattalin arzikin ƙasa. Idan tattalin arzikin ƙasa ya shiga cikin matsala, haka waɗannan mangarorin za su samu matsala. To abinda za mu yi a mu 'yan ƙasa, mu tabbatar da cewa duk wanda ke da ɗan takarar da ke da jadawalin da ya dace, wanda ya rubuta abinda ya dace, kuma wanda muka tabbatar abinda ya faɗa kuma shi zai yi.
Shamsuddin Abdullahi shugaban wata kamfani da ke ba da shawara kan tattalin arzikin ƙasa ya bayyana cewa tsarin da ake tafiyar da tattalin arzikin ƙasar na buƙatar gyara sosai don har ana son ci gaba.
Idan Najeriya za ta zauna tukur sosai, ta yi looking inward, ta duba daga ciki, duk solutions to our problems akwai su. Basu sukan nan da ake ci sun yi yawa. External debt ɗinmu yana wurin dala biliyan 38, sannan kuma har yanzu in ka kalla deficit akwai gibi sosai a budget ɗin da aka kai National Assembly, wanda dole ana buƙatan kuma a je a ƙara ciwo bashi saboda ayyukan da ya kamata. To abu ne wanda Najeriya idan gwamnati tana da yaƙinin cewa ta dakatar da wannan abu, ta san abin da za ta yi.
Babban ƙalubalen da ke gaban shugabannin da za su karɓi mulki a nan gaba shine samar da hanyoyin da za a farfaɗo da darajar nera a idan duniya da a halin yanzu ya durkushe, da kuma muhimman abubuwan da kasar ke bukata, sannan uwa uba inganta harkokin tsaro a kasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata fashewar tukunyar gas a babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya kashe mutane biyu tare da jikkata wasu 120 a jiya Litinin. 'Yan sanda sun ce sa'o'i kaɗan bayan da hukumomi suka nuna rashin ɗaukar lamarin da muhimmanci, tare da gargaɗin jama'a da kada su yaɗa hotunan fashewar. Fashewar ta afka a wani gidan cin abinci da misalin ƙarfe 1 na rana a unguwar Khalidiyya Abu Dhabi da ke kusa da bakin teku a babban birnin. Da farko dai 'yan sandan Abu Dhabi sun nuna rashin damuwa daga ɓarna da raunukan da aka samu, suna nuna hotunan gilashi da tarkacen da suka cika titin. Bayan sa'o'i shida a cikin wani sakon Twitter, ‘yan sandan Abu Dhabi sun bayyana waɗanda suka jikkata mutane 64 da waɗanda suka samu ƙananan raunuka 56 sai masu matsakaicin raunuka da kuma mutane 2 da suka mutu. Kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnati da masu alaƙa da gwamnati Abu Dhabi su ma da farko ba su ɗauki fashewar da muhimmanci ba, tare kawai da nuna shagunan da ke kusa da unguwar da suka lalace. ‘Yan sandan Abu Dhabi sun gargaɗi jama’a game da yaɗa duk wani faifan bidiyon da ya faru a ƙasar ta amfani da tsauraran dokoki kan ‘yancin faɗin albarkacin baki. Daga ƙarshe, ‘yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun faɗa jiya Litinin cewa mutane 3 ne suka mutu a babban birnin ƙasar lokacin da wani jirgin sama mara matuƙi ya faɗo a wata unguwa bayan da aka harbo shi. A cikin wata sanarwa da suka fitar, Houthi sun ce tsarin tsaron sararin samaniyarsu ya kakkaɓo jirgin da ake sa ido da shi, kuma na ƙawancen da Saudi ke jagoranta ne da suke yaƙi. Ba iya tabbatar da ikirarin Houthi nan take ba. Mai magana da yawun gamayyar dai bai mayar da martani nan take ba kan buƙatar jin ta bakinsa. Hoton bidiyon da aka nuna na wurin da abin ya faru ya nuna tarkacen jirgin wanda jami'an tsaro da 'yan kallo suka kewaye. Akwai dai shirin tsagaita wuta a ƙasar da ake shirin kawo ƙarshe a farkon watan Yuni. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da suka taimaka wajen sasanta rikicin sun ce suna fatan za a iya tsawaitawa a din.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne, mai yin wannan la'anan ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Yau sai ku ji an ce an samu hatsari, an samu kariya, an samu mutuwa ma da sauransu.
Na san mutum 3 daga cikin abokanninmu da muke karatu da su da wannan hanyar ta yi ajalinsu.
A bisa hanyar nan mun kirayi gwamnati, mun yi kuka a haka. Gwamnati ta diba, ta tausayawa talaka. Duk wanda yake nan, wanda yake wani a kan yana biyar lahiyar ido.
Wasu daga cikin ɗaliban jami'ar Andreas Salif kenan ta birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar. Game da lalacewar hanyar da ta tashi daga Damagaram ɗin kuma ta wuce ta bakin jami'ar, a da ta ce mu.
A birka mutum ne 'yan dacci, hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne yikona
madalla masuware dalibai da sauran jama'a na ci gaba da kokawa dangane da yadda hukumomi suka yi buris da aikin sake gina hanyar zuwa jami'ar Andre Salifu da ke birnin Jamagaram na Jamhuriyar Niger wadda ta wuce har zuwa matatar mai ta Sorais da ke Agadez na yankin arewacin kasar ta Jamhuriyar Niger. A lokuta daban-daban dai ɗaliban sun yi kiraye-kiraye har sun gaji tare ma da gudanar da ƙwarya-ƙwaryar zanga-zanga a wani lokaci daban domin nuna damuwarsu ainihin kan halin da wannan titi ke ciki da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen zirga-zirga da sha'anin sufuri domin shiga makaranta a ɗauki darasi ko kuma a dawo gida daga cikin makaranta. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Damagaram Tamar Abari ta shirya rahoto akan wannan al'amari.
Tsawon shekaru biyar kenan tun 2017 da aka fara ayyuka na zandar sabuwa al'umma masu safara a kan hanyar da ta tashi daga cikin garin Damagaram zuwa jami'ar Andre Salifu ta Damagaram da ma ɗaliban musamman ke ɗanɗana kudarsu. Wannan hanya an yi alkawarin gyaranta lokacin bikin zandar sabuwa a shekara ta 2018 da ake kawata kowace jiha, alkawarin da har yanzu hukumomi ba su cika ba da har yanzu jama'a na kawa.
Sunana Jeje Kwambo a dalibi ne a jami'ar Damagaram. Hanya ce wadda ba karamin kuntata ma al'umma take yi ba. Dan tuna da waɗansu haɗurra wanda ni a gabana akai. Abakaninmu wanda suna wucewa akan injina irin wannan kamar yadda muku zance da cewa mota idan tana wucewa ta tada wannan kura baka ganin gabanka. Wallahi tallahi sai da je su kai ma wata mota karu. Kuma da yawa daga cikin su sun rasu akan haka. Na san mutum uku daga cikin abakaninmu da muke karatu da su da wannan hanya ta yi ajalinsu.
Sunana Mumman Kalla wanda aka sani da Dimamu Bandi. Wallahi muna cikin yanayi na tashin hankali ma abu sona hanyar tunda wannan hanyar tunda aka fara tun shekara uku wurin nan ta kai mu karo duk wani askiran da kake gani ana yin shi abu sa hanyar nan da wannan lamunan hanyar nan da wannan kura hari ne ita ce kana uwan abu sa hanyar nan. Mun kirayi gwamnati mun yi kuka a haka gwamnati ta diba ta tausayawa talaka
alaji lawanta wannan dai hanya gashi yau dai muna cikin dafirke yanzu shekara uku kenan ga rami ga gargada ga kura ta ishi mutane duk wanda ya gani nan wanda yake wani akan hanyar nan billahi ido.
Wannan matsala ta kai ɗaliban jami'a Andre Salifu ta Damagaram yin bore da zanga-zanga don neman hakkinsu. Rabiu Ismail wanda ake ce ma Marabu shine magatakarda na kungiyar ɗaliban jami'a Andre Salifu ta Damagaram.
Tun lokacin da aka yi bikin zandar sabuwa wannan hanya kuma tana da illoli da dama bisa al'umma Damagaram musamman bisa kan ɗalibai ta kamfanin kiwon lahiya, kamfanin abubuwan hawa ne, kamfanin motocin shigil ɗalibai ne da ma fanni da dama da dama musamman inda wannan hanya take addaba hatsari masu kamarin gaske. Yau sai ku ji an ce an samu hatsari, an samu kariya, an samu mutuwa ma da sauransu. Wannan hanya idan kuna tuni abokanmu ma ɗalibai mutum biyu ta kashe bayan sun yi wato hatsari a ga bisa kan tahiyar su zuwa jami'a daukan darasi.
Suma daga nasu waje kungiyar direbobi na manya-manyan motoci na dakon mai a ta bakin Alhaji Dan Sanda magatakarda na kungiyar suma abin ya shafe su.
Matsalar na motar shafa kana aiki da hankalin mutum biyar dama da hagu da tsakiyarka da bayanka galam ne ko kake haka kuma ga kura ta turmike. Yanzu duk wannan kokotin wannan Allah wanda ta wa sanadi yau mutum dari duk kura ta cika cikin sun mutu baya ba ake cewa za a gyara wannan baya ba ake wai an kashe ka kuma a ce a zo a yi wani gyara.
Shi dai ayyukan zandar sabuwa na kawata birane proje ne wanda aka zuba makudan kudade.
Shi yasa muka ce ya kamata mu tuna ma gwamnati a zo a yi bincike wai in kudin ne aka yi babake da su aka yi wata kwana da su a zo a nemo ina mutane su maido kudin talaka a zo a ma talaka aiki. Idan kuma wata hanya za a bi sabuwa mu dai menene muke so shine a zo a magance mu wannan hanya wadda take kashe abokanmu a kulliyarmu tana haddasa mu abokanmu cututtuka da dama da ana zuwa ana dan zuba ruwa ayyafa saboda a rika kwantasu da kura. Idan ka lura yanzu ruwan ma an fasa zubawa wai shine ma ta wani bangaren muke tambaye kanmu wai ko dan da magarin kin ne ba a so ko da gangam ne ma ake yin wannan al'amari saboda in ka lura da ana dan sa ruwan wannan
idan aka sa ruwa mutane suna bi lamun lahiya su wuce.
To ko hukumar da ke kula da ginawa da inganta hanyoyi na jaha da magaran me za ta ce anan? Nafana Abdul Aziz shine babban daraktan jaha na hukumar.
Muna antigetenikin hanyoyi don mu samu mu saukaka ma mutane bisa zirga-zirga biya. Wanda suka san hanyar zandayin magarya in suka diba bisanta akwai kwanciyar da aka samu a ramu. Ita ramun da suka fara a faretara in Allah ya gaida mun ɗauki matakai don a rihe su. Yanzu mu ma'aikatanmu mun ɗauki disposition za mu tai mu yi relewe kinsu abun da ake nihi da relewe. Mu ga bincike ayyukan da ya kamata a musu saboda kahin damana a sauƙaƙa ma mutane kwa. In Allah ya gaida za a ciwo kan matsalolin hanyoyin da garemu na jihar da magaram.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sadaka.
Baya ga gwagwarmaya da ɗaliban suka yi ta yi sun je ga hukumomi na garin da magaran sai dai nan ma kwalliya bace biya kudin sabulu ba in ji magatakarda na ɗaliban.
Mun yi taron gangami har guda biyu a cikin wannan wa'adi namu. Kun san banda shi duka shekarun da suka wuce a baya duka an sha hutawa an sha ƙara an sha iwace-iwace domin a zo a gyara wannan hanya. Yau shekara hudu kowace shekara babu shekarar da za ta zo ta wuce a ce dalibai ba su yi wani gumurzu ba ko ba su yi wani dan bori ba game da wannan gyara hanya. Kowace shekara sai hukumomi suna mu na nan jihar da magaram duk da ba su da maslaha sai a sa su ba mu san wa ke sa su ba a kira mutane a ba su hakuri a ce mu tausaya ma da magaram sai a sanyo wannan hira da aka kashe ma mutane kwarin gwiwa sai a ce shekara mai zuwa za a yi wannan aiki shekara mai zuwa za a yi wannan aiki hal a yau shiru kake shi ba rai da muka yajin aiki ya kusa na wata guda duka bisa kan wannan gyaran hanya shiru sai a sanyo manyan mutane su sarkin da magaram su gwamna su shugaban dahira da dai sauransu wanda saboda nauyin da kake ji wajen su saboda girman da kake basu da mutunci da kake basu idan suka roke ka suka sai ka ji ka dan samu sahin gwiwa. Mu da yake iyakacin mu dalibai ne ban mu da kowa a cikin wannan gari dama iyan su ba tare da mu suke karatu a cikin wannan jami'a ta mu ta da magaran ba kenan mu sai wannan hanya ta kashe mu yanda take mu a yanzu tana kashe abukan mu dalibai shi yasa muka ce to ba za mu yarda ba.
Ganin har yanzu hakansu bata cimma ruwa ba ɗaliban sun ce sun gaji da gafara sa ba su ga ƙaho ba gwagwarmaya yanzu suka fara sai dai a kashe tsohuwa akan daddawarta. A ɗaya waje na nemi jin bayani daga wanda nauyin gina hanyar yake a hannunsu inda na raba wajen kakakin kamfanin Satom ɗin sai dai ya ce da ni babu abin da zai ci ya san dai insha Allah ko bajima ko badade za su zo su gyara wannan hanyar tunda suke da kwangilar.
To Allah ya kyauta da fatan mahukuntan da lamarin ya shafa sun ji kuma za su dauki matakan da suka kamata cikin hanzari domin ceto rayuwar jama'ar su. Masu ware ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Tamar Abari Mahmud Ibrahim Kuli daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da Sulaimomin Barma zai kawo mana sharhin jaridun jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa ƙasar Japan ta baiwa jamhuriyar Nijar tallafin ton miliyan 3,700 na shinkafa waɗanda aka kesta darajar su akan kuɗaɗen sefa miliyan 2,000. Jaridar ta ce shinkafar wacce aka bayyana cewa za a sayar da ita na can yanzu haka jibge a rumbun tsunin OPVN na biranen Yamai da Kwanni. Za kuma yi amfani da kuɗaɗen shigar wannan tallafi domin bunƙasa ayyukan cigaban al'umma. Jaridar AIR M4 ta ce Sojojin rundunar tsaro ta barikin Durku dake yankin arewacin Niger sun gano gawawwakin mutane biyar a wani kungurmin dajin Hamadar Sahara. Waɗannan mutane na daga cikin wasu fasinjoji sama da 30 waɗanda motar su kira Hilos ta lalace bayan da suka yi batan kai a ranar 10 ga watan Mayu. Jeriyar ta ce tun daga wancan lokaci dakarun tsaro suka kaddamar da bincike a dajin da abin ya faru, inda a ƙarshe suka yi nasarar gano motar ba kowa a cikinta. Saboda haka suka ci gaba da sintiri, wanda a ƙarshe suka tsinci gawawwaki biyar waɗanda suka haɗa da 'yan Niger da 'yan Sudan. Sannan bayan sun ƙara gaba suka tarar da sauran fasinjoji 26 da rai, kodayake dukkansu cikin yanayi na matsananciyar galabaita saboda yadda ishirwa da yunwa suka ci ƙarfinsu. Jaridar Niger Enter Ebdo na cewa akwai buƙatar samo haske a game da kwangilar alluran rigakafin da aka bayar a ma'aikatar bunƙasa kiwon dabbobin jamhuriyar Niger. Miliyoyin allurai ne aka bayyana cewa an yi oda daga waje a ƙarƙashin wani furojen gwamnatin Niger mai kula da sha'anin kiwo, waɗanda kuma aka kesta darajarsu a kan kuɗaɗen da suka haura miliyan 1000 na sefa. Sai dai hazon da ake hasashen ya lullube tsarin bayar da wannan kwangila da yadda aka zartar da ita, yasa ake ganin buƙatar gudanar da cikakken bincike domin tantance gaskiyar lamari. Mun rufe sharhin da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ke cewa rundunar sojan Barkan ta ƙasar Faransa ta ba da sanarwar samun wata gagarumar nasara a ranar Asabar 21 ga watan Mayu, lokacin da wasu 'yan ta'adda sama da 200 suka yi yunkurin kwace iko da wani sansanin sojan Burkina Faso. Jaridar ta ce la'akari da yadda waɗannan 'yan bindiga suka zo da babban shiri, yasa hukumomin Burkina Faso suka buƙaci samun ɗauki daga rundunar Barkan. Mafari kenan dakarun ƙasar ta Faransa da tallafin wani jirgin da ya tashi takanasu daga nan birnin Yamai suka yi lugudan wuta akan maharan da aka bayyana cewa galibinsu sun sheƙa lahira. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Kimanin ƙasashe 20 ne ke aikiwa da sabbin tallafin tsaro ga Ukraine, inji sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin bayan kammala taro karo na biyu na ƙungiyar tabbatar da tsaron Ukraine. Austin ya shaida manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin cewa ƙasashe da dama na bayar da gudunmawar sasai da ake bukata da na'urorin tsaron bakin teku da tankokin yaƙi da sauran motocin silki. Denmark ta ce za ta baiwa sojojin Ukraine na'urorin harba makamai na Harpoon da makamai masu linzami, yayin da jamhuriyar Czech ta ba da gudunmawar jiragen sama masu saukar ungulu da tankunan yaƙi da na roka. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana a yau Talata da shugabannin ƙungiyar da aka fi sani da Quad, wadda ba a tantance ta ba, wadda ta kunshi ƙasashen Amurka da Japan da India da kuma Australia. Ana kallon ƙungiyar a matsayin wani yunkuri na daƙile ƙasar China. Taron da aka yi a birnin Tokyo shi ne karo na biyu da shugabannin suka gana fuska da fuska a cikin ƙasa da shekara guda. Jiya Litinin, ƙasar Rwanda ta faɗi cewa ta buƙaci hukumar yankin da ta binciki hare-haren da sojojin ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo suka yi a yankunanta, kuma harin ya yi sanadin jikkatar mutane da dama tare da lalata dukiya. Lamarin da ake zargin zai iya ƙara ruruta alaƙar tankiya da ke tsakanin ƙasashen biyu, waɗanda suka daɗe suna musayar zarge-zargen tallafawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ba iya samun hukumomin Congo don jin ta bakinsu ba. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar Rwanda ta fitar, ta ce ta buƙaci hukumar tabbatar da haɗin gwiwa ta Expanded Joint Verification Mechanism EGVM a taƙaice da ta binciki harin da aka kai a yankinta. Ƙungiyar ta EGVM ce ta ƙwararrun sojoji daga yankin da ke sa ido da kuma binciken abubuwan da suka faru na tsaro.
To, masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, kama injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.